baki mai yanka wuya. Wani matashi a jihar Zamfara ya dandana kudarsa bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin Facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar. Ko menene tanadin doka akan bayyana irin wannan ra'ayi? Jama'a assalamu alaikum. Tun a makon jiya ne wasu hotunan bidiyo suke zagayawa a shafukan sada zumunta na yanar gizo, musamman Facebook, da ke nuna wani da ake zargin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Zamfara, wato Zarota Aliyu Alhazai, yana tafkawa wani matashi mari tare da zagi da cin zarafinsa bisa zarginsa da cewa ya zagi gwamnan jihar Muhammad Bello Mutawalle. Matashin mai suna Abdulrashid Buhari Yandi, wanda ya bayyana cewa shi dan jam'iyyar PDP ne da ke mulkin jihar, ya wallafa ra'ayinsa ne a shafinsa na Facebook. Yana bayyana bacin rai akan abin da ya kira rashin samar da ayyukan ci gaba a jihar ta Zamfara, tare kuma da yin tambaya akan makomar ayyuka hudu da gwamnan ya yi alkawarin yi amma kuma har yanzu ba a yi ba. Akan haka ya bayyana tababar cewa jam'iyyar ta PDP ba za ta iya samun nasara a zaɓe mai zuwa ba da wannan salon takun gwamnan, tare kuma da wasu maganganu da suka biyo baya. To sai dai hakan ya janyo wa matashin jangwam, bayan da ya shiga hannun kwamandan hukumar ta Zarota Aliyu Alhazai, wanda a hotunan bidiyon ya sha alwashin ɗaukar kowane irin mataki akan duk wanda ya yi irin abin da matashin ya yi. To sai dai mun yi kokarin shafe wasu kalamai da ke cikin bidiyon da basu kamata su fito a rediyo ba.
In ba wani tsoro ga dan uban
bari kafin baro abu
ne. Ni na ba su wani
bokin cewa na hakin
account. Jan uban shiga mota. Shiga mota.
Zan shiga mota.
Ba ta
zan shiga zan shiga.
Mota ne
iyaka.
Na yi ruwan shage social
chief. Ai hakin
ba ka zage shi. Na nace Allah sira ki.
Akani na da girma Allah akan mutum ina duk abin da ka sani.
Allah ka ga
bai yawan
da kaina ina ba ka kurira dignity down on my knees.
Haka kuma an nadi wata muryar wayar tarho da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na Zarota da gwamnan jihar, wanda ita ma aka yayata a shafukan sada zumunta, inda yake yi wa gwamnan bayani akan lamarin, yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnan ce take bashi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin.
To zai na ka kai shi
yana nan tsare inda nake. Kasa da nazo nan bakin gida da na so a aje min shi, sai wani da ta sa ya zaga. Wallahi ba zai tashi
wannan sanda ce zai za a ina
na kofar gida na kofar gidanka.
Eh amma kai ko ai bai ko kamata kwata-kwata ka dauko sassa ka zo da shi ba kai ko alaka ba kawo shi gidan gwamna.
A'a nan ka
koda an sakai zai nuna cewa gwamna ne ya sa an kai mai
na ta ka bukin
kuma na SMS ta kace ka kawo shi kasuwa aje maka shi.
Na kawo shi ina neman
dan kwata-kwata irin wannan operation in zakai kada ka kuskura ma ka danganta shi kusa ga gwamnati kwata-kwata. Kuma ba kai ne kai operating din ka samu wuri ma in wuri ne zaka samu inda zaka yin kamar
sell
zaka ranka samu tani. Amma kwata-kwata ka bar danganta wannan abin da gwamnati tun da yanzu kage zai ga ka zo da shi gidan gwamna. Ka gane so zai ga kamar zai ko ya hita zai ce ai gwamnati ne sai a kama shi don an ma zo da shi an hana ka shiga. So kwata-kwata irin wannan kamar ban matsu ma kusa galan kwata-kwata kamar ƙwayoyi akon ne kai wannan duka in ka abun nan nizan shiro ka kamar matsowa ga irin gwamnati in kana wannan abun.
I understand.
A gyara ka samu wurin da za ka kayan sel irin waɗannan ƴan iskan bukkarin ka.
Ai yanzu inda na samu cewa yanzu na ce mashi in yana so ya rubuta ya yabe
gwamnati sai ya faɗa ma waye sashe wannan sai ka karanta duk abun da ya faɗi ka ce faɗi amon wanda nan baka zo wanda gwamnati ba yi ba dukan toza ka kai mu gwamnati kariya ka ce to za mu kai ka aure ka wa gwamnati kariya duk abun da ka faɗi nan kariya ce ka faɗi.
Mun sami jin ta bakin matashin da lamarin ya rutsa da shi Abdulrashid Buhari yana, wanda ya bayanin yadda al'amarin ya auku.
Na koma jaha da na dan kuma bani nan. Wannan koma sai na ga wasu ayyuka da gwamnati ta yi alƙawarin za ta yi. Da ni asali na memba ne na PDP. Ina son PDP magoyan bayan PDP ne tun kafin ma in fara aiki. To da ni koma ne gida ne diba ni ga ayyukan da gwamnati ta ce za ta yi ba ta yi su ba. Sai ne kai shahi na Facebook. Sai na yi postin cewa gwamnan Zamfara ya ce zai gina Busok Hotel cikin wata uku da hawa ne mulki kuma ba a gina ba. Ya ce zai gina Rugga cikin shekara ɗaya ba a gina ba. Ya ce zai gina Cargo Airport kuma ba a gina kuma matsalar tsaro. Ga shi na har yanzu duk da reconciliation da aka ce an yi da Bandit har yanzu dai abin sai ƙara taɓarɓarewa yake. To bancin haka nan na tafi Sokoto. Ina kan hanya ta dawowa sai na fita samun wayoyi cewa ana nema na daga gidan gwamna. To ko da na dawo Sokoto sai na samu wani kanan babana na ciwo Garba Yandi ya kunna min waya wanda sun kai da Aliyu Alhazeshin Kafi cewa gwamna na son da gani na tunda ni dan PDP ya shawara ce na bada yana son kai ni gurin gwamna a yi magana da ni. Uncle ina kawuna bai daba daga baya dai ya gaya mai ya mayar rantsuwa har da Allah cewa in dai a cutar da ni ne ko wani abu ba zai kira ni ba. Shi dan ya san gidan da na fito gida ne mai mutunci ba zai iya zuwa gidanmu ba a kama ni ba. Shi yasa ma ya roki kawuna da don Allah ya kawo ni. To daga ni zo kanan babana ya kunna min audio record inda sun kai wayar da shi ni saurara. Da ni saurara na ji a gudu sai na ce ma kanan babana ya ce ga kuka kai a tafi. Mun ka fara zuwa gidan gwamna security details din ba so ban mu shiga ba. Daga nan ya dauke ni bakin bayan government house coordinator na samu mu gurin ya yi pakin mota da ni yan ta'adda suna gurin wanda mai video clip din da kuka gani da daddare yana min katsanci gaban mutane. Daga baya ya dauke ni kai ni gidan shi ya yi detaining ina a cikin gidan shi. Da safiya ta yi ɗan uwana suka zo nema na kawo na kanan babana da ya kawo ni ya zo ya nemi ya gane ni yana son ya bashi ya ce ba zai bani ni ba saboda gwamna ya ce dole sai na rubuta apology kuma sai na yi implicating sunayen wasu manyan 'yan siyasa na adawa irin da Dauda Lawan Dare cewa sai na yi implicating cewa sunan sa ne na rubuta wannan abin. Kuma kanan babana ya ce mai okay ya ce mai tuntun na okay gwamna ya ce mai kaini bi SS office ko police office to sai dai kaini amma ni ban iya rubuta wata wannan abu. To daga nan su kaini police station outpost a Jenyau bayan outpost da zuwa kaini akai referral in moto central police station Busan. Okay to a halin yanzu gaskiya akwai matakan da ɗan uwana da ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da sauransu da suke bani na ɗaukan mataki akwai matakan kotu da muka samu doka don saboda wanda ya nuna cewa Zamfara ba mai incin kai da zai zo ya faɗi ba a yi daidai ba wato matsayi na ɗan ƙasa constitution ya bani dama na in yi magana don naga abu ba a yi daidai ba. To yanzu kaga ya gwada kuwa kenan jihar Zamfara ga irin mulkin demokaradiyyar da aka yi ba a son kowa ya yi ba magana in gwamnati ba ta yi daidai ba. Kai ka ji audio clip wanda gwamna ka ba Aliyu Alhaji instruction yanda za a yi ne. Kaga yanzu abin da yake nuna kenan ƴan adawa ba su da damar fitowa su yi magana tunda kaga gwamna ya ce mashi ISL da za a zanki sa irin mu da ke rubutu. Amma to ina ga ƴan jam'iyyar adawa ni dan PDP kenan fa. To ina ga ƴan jam'iyyar adawa to kira na ni dai da duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don Allah ina neman a zo a neman min haƙƙina da cin zarafi da zaluncin da gwamnatin jihar Zamfara ta sa Aliyu Alhaji Yemin.
To shin menene tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka ɗauka a kansa? To sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya. amma za mu ci gaba da bibiya tare da kawo muku martanin bangaren gwamnati da kuma musamman hukumar ta zarota har ma da masu fashin baki akan lamuran siyasa da demokradiya a shirinmu na gaba. Yanzu kama madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.